من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kafin shiga cikin takardar ina so in gabatar da uzuri da mun so mu yi amfani da allo mai nuna hotuna saboda bayani irin wannan yana bukatan nuna wasu hotuna don karin bayani da na shiryo takardar kamar haka da hotuna to amma ba samu daman yin haka ba sai ayi hakuri to na farko dai wannan takarda ta kunshi abubuwa kamar haka akwai gabatarwa akwai menene ma'anar sana'a akwai illa da hadarin talauci akwai kuma muhimmancin dukiya a addinin musulunci sannan kuma akwai muhimmancin sana'a ga al'ummar musulmi akwai cewa musulunci bai yadda da zaman banza ba sannan kuma akwai ire-iren sana'o'i da alqur'ani mai girma ya ambace su haka kuma suka zo cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda lokaci za mu dubi sana'o'in magabata manya-manyan magabata manya-manyan malamai wanda sun yi wallafe-wallafe a duniya kuma sun shahara an san su ma da sunan sana'ansu ne sannan kuma idan mutum yana so ya ci nasara ya ci sa'a a cikin sana'ar shi akwai wasu sharuɗa da ya kamata ya rike za mu dubi waɗannan sharuɗa sannan daga ƙarshe akwai shawarwari sai mukammala bismillahirrahmanirrahim gabatarwa wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wanda ya ce a cikin alqur'ani wabtaghi fi ma ataka allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce laisa bi khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an kamar yadda ibn asakir ya ruwaito da yake ina magana ne a gaban malamai wasu wuraren ba sai na fassara ba sai ayi hakuri don lura da lokaci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul halali faridatun ba'dal farida wato neman halal wani wajibi ne mai zaman kansa bayan waɗansu farillai da Allah madaukakin sarki ya dora mana sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato talabul halali jihadun neman halal wannan jihadi ne shi ma mai zaman kansa sannan kuma ya ce inna allaha yuhibbul abdal muhtarif Allah yana son bawa wanda yake yana da sana'a bayan haka ya koyan wa musulmi kwamitin gudanar da taron bita na jibwis wato jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a mataki na kasa ya umurce ni dan gabatar da makala akan muhimmancin sana'o'in hannu amma na dan yi gyaran fuska wa taken kasidar zuwa muhimmancin sana'a da kuma dogaro da kai a musulunci ai amun afuwa na canja topic din kadan na karbi wannan umurni ina tare da neman taimakon Allah madaukakin sarki da ya yassare mini kuma ya karba mini wannan aiki kuma ya amfani al'ummar musulmi baki daya da shi ina addu'a ga wanda ya assasa wannan kungiya mai tarin albarka Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da malaminsa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansu da rahama ina roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabanmu na yanzu Sheikh Muhammad Thani Yahya Jingir tare da mataimakansa a dukkan bangarori gefen malamai gudanarwa da agaji Allah ya ƙara musu nasara don samun saukin isar da sako na kasa wannan takarda zuwa kashi 11 kamar yadda bayani ya riga ya gabata abu na biyu ma'anar sana'a sana'a kalma ce da aka aruta daga larabci wacce take kuma nuna daukar ma take daukar ma'ana da cewar samar da wani abin amfani ta hanyar hikima a Hausance ma'anan sana'a kenan misali sana'ar kira bisa al'ada na Hausawa ko Fulani da sauran kabilu suna da sana'o'i yawan wato da yawan su yafi a kididdiga misalin su shine akwai wanzanci akwai kira akwai walda akwai noma akwai kiwo akwai gini akwai zayyana akwai dukanci da garan takalma akwai sassaka akwai fawa akwai sussuka akwai saka akwai kitso akwai jima akwai rini akwai ginin tukwane akwai farauta akwai su wanda wasu suke cewa fatsa ko kamun kifi akwai dafa abinci akwai tonon albarkatun kasa ma'adinai akwai jinka akwai kafintanci akwai makanikanci akwai sarrafe sarrafe wanda yake suna nan da yawa akwai kasuwanci wato ayyukan da kuma ayyukan da suka shafi na'ura mai kwakwalwa da dai sauransu ba za mu iya lissafe su gaba ɗaya ba a ƙasashen da suka ci gaba za ka samu matasansu sun jajirce wajen ayyuka kala-kala suna ƙoƙari kullum wajen ƙirƙiro sababbin abubuwa wanda da haka ne ake samun ci gaba in an zauna ba ƙirƙire-ƙirƙire ba ainihin kwakwa abinci ko sababbin abubuwa ba inda za a je manyan ƙasashe na duniya kamar irin su China da Amurka kusan hanyoyin da mutane suke samun kuɗi fiye da kashi 90 da cikin 100 daga masana'antu ne wanda ya hada da kamfuna ƙanana da matsakaitan sana'o'i da sauransu ƙasar Japan saboda shekara 80 da suka wuce suna da abin da ake cewa bijun irin hasashe da mafarkin da suka yi abin da suke so ƙasar su ta zama nan da shekara kaza wannan bijin na ƙasar Japan yau shekara kusan 58 kenan asalinsa ginshikin tattalin arzikinsu ƙarfinsa ƙashin bayansa shine ƙananan sana'o'i na hannu akwai wata masana'anta da jumlatan ma'aikatan gurin wato mutane ne waɗanda suke suna da buƙatu na musamman wasu za ka ga kurame ne wasu guragu ne aikinsu kenan kamar fara leccan nan wasu sun haɗa shed-shed masu yanka kwala daban masu yanka abin nan daban masu haɗawa su ɗinka su kuma daban masu gogewa su naɗe su kuma daban dukkansu na ƙasar su haka suke babu maganan zaman banza sannan kuma hakan ne ya taimaka wa ƙasashen wajen wato rage matasa marasa aikin yi da zaman banza kuma wannan yakan taimaka wajen rage laifuka da yawa a cikin ƙasa a ƙasashen Singapore, Malaysia da Thailand ƙananan da Japan ƙananan wato sana'o'i su ne ginshiki na bunƙasa tattalin arziki da yaƙar talauci kuma suna samar da ayyuka ga kashi 50 zuwa kashi 85 bisa 100 na mutanen waɗannan ƙasashe a cikin ƙasashe irin Najeriya idan ka kula garuruwan da suka fi yawan kamfunna an fi samun saurin aikin yi kuma kuɗaɗe sun fi wadatuwa a wurin saboda yadda aikin yi ya fi yawa bisa ga idan aka kwatanta da garuruwa da yawancin gwamnati suka dogara a kansu garuruwan da suka dogara a kan gwamnati za ka tarar walwalarsu da hanyoyin samun arzikinsu bai kai na guraren da ake da kamfanoni da yawa ba a Najeriya akwai masana'antu sama da miliyan 41 manya-manyan masana'antu da ƙananansu da 'yan mitsi-mitsin masana'antu guda miliyan 41 waɗanda suke samar da ayyuka wa mutane sama da miliyan 140. Ga wasu alƙaluma da ya kamata mu yi la'akari da su. A yi haƙuri, watakila za a ga ɗan bambanci da wanda ke cikin littafin da aka raba. To amma dai don ƙara bayani ne. Sana'ar fawa, misali, in mun ɗauki sana'ar fawa da abin da ya shafi nama a Najeriya, to wannan kawai yana samar da dala biliyan 33.69 a shekara, wanda ya kama naira triliyan 50.5 a shekara. Yadda abubuwa suke canja hannun mutane daga nan a yi hada-hada harta abin da ya shafi nama dai kawai a Najeriya. Sana'ar noma kuma tana samar da hatsi sama da ton miliyan 25, kuma yana samar da ayyukan yi wa mutane sama da kashi 38% na dukkan masu wani sana'a ko wani aiki a Najeriya. Kashi 38% daga harkar noma yake zuwa. Sannan kuma yana ba da gagarumar wato gudunmawa na kashi 28.65% na dukkan kuɗaɗen da suke shigowa wa tattalin arziki ko wa gwamnatin Najeriya. Kashi 28.65. Harkar tonon ma'adinai na samar da biliyan 345 a shekara, kuma yana samar da ayyuka ga mutane sama da miliyan 21. To wannan shi da ƙididdigar da NBS, National Bureau for Statistics na Nigeria suka bayar. Waɗannan abubuwa ne suke jawo talauci. Abubuwan da suke jawo talauci, wato na farko akwai matsaloli na rashin adalci da daidaito wajen lura da haƙƙoƙin al'umma. Misali, ba mu da wani abun da ake cewa protectionism. Protectionism wato wata ƙa'ida ce ta tsari da a tsare tattalin arzikin ƙasa. Kamfanonin da muke da su a tsare su, kamar yadda wasu ƙasashe ba su yarda a ɗibi kaya a kai musu ko yaya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake durƙusar da namu ƙananan masana'antu ɗin. Kuna gani kwanan nan rigimun da aka yi ta yi tsakanin Dangote da NNPC, kawai don kamfanin gida ne aka yi ta rigima, kun tuna, maimakon a yi murna. Amma kowa ya sa son rai, inda shi nasa business ɗin zai tafi, to a hana wani ko mai kyan shi. Yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya shi ma yana jawo talauci. Wannan birni mai albarka, birnin Jos, lokacin da aka ta yin rigingimun nan, wannan practically an gani, tunda dalilin da ya sa ma Sheikh ya kafa kwamiti wanda yake zai farfado da tattalin arzikin al'ummar musulmi da ke cikin wannan birni, a lokacin da aka sa chairman na wannan kwamiti. To kun lura sauran kasashen duniya kamar su Syria, kamar su Palestine, irin abubuwan da suke faruwa nan, za ka ga mutum a ruguje gidansa gaba ɗaya, ina ya samu nutsuwa ma tukuna, bari ya san ma'anar sana'ar da zai yi, bari har ya tattalin arzikinsa ya bunƙasa. Sannan rashin ingantaccen abinci da ruwan sha wanda ke haifar da cututtuka, sai mutum na da lafiya yake iya yin wata harka ta neman kuɗi. Annoba da rashin ingantacciyar kiwon lafiya da isassun magunguna, wannan ma yana jawo talauci. Ƙarancin ingantattun makarantu, ilimi da ƙwarewa, wannan shi ma yana haifar da talauci. Ba sai ka zauna cikin nutsuwa ka koya ba, sannan kuma za ka ɗabbaka har ka amfani kanka. Rashin isasshen tallafi daga gwamnati, shi ma wannan yana haifar da talauci. Inda aka ba da tallafin kuma za ka ga an bayar ko dai bai isa ba, ko ba a bayar a kan lokaci ba, sai ka ga ana nan ana ta gudu amma a guri ɗaya. Rashin kyakkyawan tattali, abinda ake cewa social security, wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da suke jawo talauci wasu wuraren zaka ga kungiyoyin masu sana'o'in hannu suna da wani asusu na musamman da suke ajewa hudawa da tasgaro zai samu wani abokin sana'a sai a tallafa masa to mu ba mu da irin wannan idan mutum ya kare shi kenan ba Allah ya kawo masa wata hanya ba ya kare kenan daga cikin dalilai ne da ke kawo talauci akwai kwadayi lalaci da mutuwar zuciya wanda yana jawo talauci sannan na ƙarshe rashin ingantattun kayan more rayuwa misali hanyoyi kuda kai noma ka dauko abincin daga gona ka kawo gida transportation tsarin zirga-zirga yayi tsada saboda mai yayi tsada sai kaga duk saukin da ake kwadayin a samu lalacewar hanya ko rashin ta ya zagonye ribar da za a samu ko kuma wutar lantarki kai kana da kamfanin ka wata kin ruwan rufiya wata kake bugawa ko dinki kake yi kana buƙatar wutar lantarki babu dole ka sayi inji ka sa fetur yayi tsada inji ma sai za ka yi kaga dole kayan da zaka yi kuma yayi tsada don zaka yi factoring duk abubuwan da ka kashe a cikin abin da ka sarrafa a Najeriya a halin da ake ciki wa'ancan masana'antu da nake faɗa sama da miliyan 10 yanzu a rufe suke saboda irin wa'annan matsaloli sama da miliyan 10 a rufe suke yanzu kirf an rufe su to sai hadari da illoli na talauci sama da mutum biliyan 1 da miliyan 200 wato daga cikin tarin jama'a na duniya biliyan 8 da miliyan 100 da biliyan 200 da miliyan 200 da suke duniya suna rayuwa ne wato ƙasa da dala 2.15 wanda mun juya a dala a naira a yau wannan jumla na mutane a duniya a yau suna rayuwa ne ƙasa da naira 3,440 a yini inda abin zai ƙara baka mamaki shine da za ka lissafa wannan su 30 za ka ga ya fi minimum wage da ake ta rigima a kan shi a Najeriya so duk wani ma'aikaci ƙaramin ma'aikaci wanda yake ake biyansa minimum wage ya fada yana rayuwa ƙasa da dala 2.11 saboda haka dukansu poverty striking people daga su matsanancin talauci da ake cewa multidimensional poverty wannan ya shafi rashin ingantaccen ilimi ko kiwon lafiya da rayuwa mai walwala misali mun dauki da mai ake dafa abinci zaka tara ko itace ne ko gawayi ruwa zaka ga wasu inda da abun nuna zan nuna muku wurare daban-daban a Najeriya da kudanci da arewaci da tsakiyar Najeriya inda ake fama da matsaloli abin da ya shafi asibiti abin da ya shafi ainihin ruwan sha kusan mutum 30,000 ne a kididdiga ke mutuwa a kowace rana a duniya saboda dalilan irin waɗancan matsaloli da muka ambata Najeriya a yanzu ita ce ƙasa ta 37 a jerin ƙasashe 172 da suka fi fama da talauci a duniya kasancewar matsalar talauci ya kai kashi 63 cikin 100 a cikin Najeriya a shekarar 2023 NBC National Bureau for Statistics ta bayyana cewa fiye da kashi 63 na mutanen Najeriya idan mun dauka mutanen Najeriya miliyan 200 ne to mutum miliyan 133 suna rayuwa cikin talauci kuma kashi 65 na wancan tarin jama'a din yana arewacin Najeriya ne a yayin da kashi 35 wato mutum miliyan 47 suna kudancin Najeriya mafi yawancinsu suna rayuwa ne a jihohin Jigawa, Kebbi, Kogi, Bauchi, Kwara, Yobe, Zamfara, Gombe, Sokoto da Adamawa kamar yadda na faɗa suna rayuwa ne ƙasa da naira 3,440 a yini wani ma bai samun ko 1,000 a yini To shi yasa nace in kun duba yawanci civil servants namu na Najeriya sun fada cikin wannan. Wannan ya nuna cewa talauci yayi katutu a arewacin Najeriya saboda wa'ancan matsaltsalu da muka lissafa. Wato cikin kashi 65 din can ko 63 da aka lissafa kashi 65 yana arewacin Najeriya ne. Jihar Sokoto wato tana da wato suna jihar Sokoto, sannan kashi 27 wanda shine mafi karanci a kudancin Najeriya yana jihar Ondo. Saboda haka talauci ba abin so bane, kuma ba a yin tutiya ko kafa ba da shi, ballantana ya zamo abin alfahari. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa dhaji'u wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satil bitana. Farawa an-Nisa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Abu ya yi muni tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kariyar Allah daga talauci da kuma kafirci. A wata riwaya wani ya tambaya yace waya adilani, suna zama daidai da kafirci da talauci? Ala na'am, manzo Allah yace i, da kafirci da talauci suna zama daidai, domin talauci in yayi tsanani yayi katutu, wato talauci na da hadari mai yawan gaske akan aqida, zai iya shafan aqidar mutum, don zai hana mutum yarda da kadda, kuma yana da hadari akan dabi'a da mu'amala, da kuma yana da hadari akan yadda mutane suke tunani. Duk talauci yana iya canza musu tunani. Kada al-faqru an yakuna kufran wa kada al-hasadu an yasbika al-qadar. Inda bisa kaddarawa akwai abin da zai rinjayi kaddara, to da ya kasance hasada. Talauci na ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan taɓarɓarewar tarbiyya da kuma yaɗuwar munanan ɗabi'o'i da ayyukan alfasha kamar sata, zina, kisan kai, yaudara, ha'inci, garkuwa da mutane don karɓan kuɗin fansa a cikin al'umma. Duk talauci na jawo waɗannan abubuwa. Talauci da jahilci su ne makamai mafi haɗari da azzalumai ke amfani da su wajen danne al'umma. Sai muhimmancin dukiya a addinin Musulunci. Dukiya wato kuɗi a wannan zamani namu ita ce takobi ga mumini, don za ta taimaka masa wajen gudanar da ayyukan addini da dama. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta alkhair a cikin alkur'ani a lokacin da yake bayani game da gado, inda yake kutuba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin. To kaga Allah ya ambace ta da alheri. Sannan kuma Allah ya sanya dukiya ta zama jigo da ginshiki na rayuwa, kuma ya yi umarni da a tsare ta, kuma kada a baiwa marasa hankali ita. Wani malami yana cewa inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala hiya lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada kitala. To saboda haka dukiya da ita ake kare rai, jiki da lafiya, da ita ake samun damar gudanar da ayyukan ibada masu yawa kamar aikin hajji, umra, zakka, gina masallatai, aure da sadar da zumunta, da ita ake tsare mutunci, da ita ake gane warowata daga masu kyauta, da ita ake taimakon abokai da ƴan uwa. Saboda lura da irin wannan muhimmanci ne annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam suka yi ayyuka na sana'o'i don karantar da mutane sana'o'i da hanyoyin samun dukiya ta halal. Misali, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiwo kamar yadda annabawa da yawa suka yi. Annabi Zakariya ya yi kafintanci, annabi Dauda ya yi ƙira, da saka kamar yadda annabi Idris alaihi salam yayi sana'ar dinki amma shi yana cika alƙawari ya zo cikin mustadrak na ibnu asakir inda yace annabi dauda ya kasance mai saka sulke annabi adam alaihi salam ya kasance manomi ne annabi nuhu alaihi salam ya kasance kafinta ne kuma annabi idris alaihi salam ya kasance madinki ne kuma annabi musa alaihi salam ya kasance makiyayi ne sai muhimmancin sana'a ga al'umma a wani lokaci ana alakanta muhimmancin koyon sana'ar hannu tamkar yadda ruwa ke da muhimmanci ga rayuwar dan adam tabbas wannan haka yake domin rayuwa ba za ta taba tafiya daidai ba ga wanda ba shi da abin yi rayuwar shi ba yadda za a yi ta tafi daidai da yawa daga cikin masu sana'o'in hannu sukan sami kwanciyar hankali da arziki fiye da masu aikin gwamnati ko kuma masu aiki a kamfanoni wanda suka ta'allaka suka dogara ga aikin kawai masu sana'o'i sun fi su samun walwala wani lokaci ma ma'aikatan a wajen masu sana'an suke zuwa su nemi bashi muhimmancin sana'a ga al'umma ya tattara ne akan abubuwa kamar haka na farko yaƙar tsumagiyar kan hanya wacece kenan yunwa to da talauci a yaƙi yunwa da talauci yin sana'ar hannu wata hanya ce ta yaƙar talauci da yunwa sai dai wasu masu ƙarancin fahimta suna ganin sana'ar hannu ba ta kawo dukiya mai tarin yawa amma dai an ce yaro da rarrafe yake tashi kuma kaɗan ya fi ko kaɗan in ku duba tarihin shahararrun masu kuɗi a duniya waje da Najeriya da ma cikin Najeriya to za ku ga da kaɗan-kaɗan suka fara yanzu wannan yaron har yanzu bai cika shekara 40 ba na jin Mark Zuckerberg amma net worth nashi as at today zai iya biyan budget na Najeriya na shekara kusan 2 ko 3 mutum ɗaya matashi sannan kuma samar da abin yi ta hanyar sana'o'in hannu ne ake samar da wato abin yi tare da magance zaman banza musamman a halin da ake ciki a wannan ƙasa na rashin aikin gwamnati ayyukan gwamnati babu dole a koma ga sana'a na uku yin sana'a yana taimakawa wajen dogaro da kai da rashin hangen na wani in kana da abin da kake yi ba za ka yi kwaɗayin abin hannu wani ba bare ma ya saye ka ya tura ka cikin wani hali mara kyau mutane da dama masu sana'ar hannu suna dogara da kansu ne wajen biyan bukatu tabbas masu sana'ar hannu babu ruwansu da dogaro akan wasu mutane wajen neman biyan bukatunsu na yau da kullum saboda suna da sana'o'in da suke sannan abu na hudu shine sana'a tana rage laifuka cikin al'umma sana'ar hannu tana koya wa mutane kawar da kai daga abun hannun mutane tabbas rashin aikin yi na haifar da munanan tuntuntuni wato sake-sake a cikin zuciyar mutane wannan lamari yakan jefa su cikin aikata miyagun laifuka domin samun naɓatarwa kamar yadda yake faruwa a Najeriya a yau akwai masu ƙwace jakan hannu ana samun masu ƙwace wa mata ko kuma su ƙwace wa mutane jakar hannu da wayoyin hannu da sauransu kun tuna abin da ke faruwa a cikin babban birnin jihar Kano babban birnin Kano abin ya yi muni ƙwarai da gaske har da rana ma a wasu wurare duk rashin sana'a yake jawo wannan musulunci bai yarda da zaman banza ba ƴan uwa musulmi matukar ana son a sami ɗorewar tattalin arziki da wadata to dole ne kowa ya kama sana'a tare da ƙwazo da jajircewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi fa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi sannan kuma akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani mai girma da suke zaburar da mutane wajen ƙwazon neman na kai ta hanyar sana'a Allah yace alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaquna min fadlillah. Sannan kuma har yanzu Allah yana gaya mana da yake magana game da Annabi Dawud alaihi salam, yace wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum shakirun. Kuma Allah ya faɗa cikin suratul Juma'a, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wattabu min fadlillah wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wa musulmi guiwa wajen yin kwazo da dagewa wajen neman halal, yace al mu'minu al qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfaq wa la ta'jiz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha. Har zuwa ƙarshen hadisin a karanta don an nuna mun lokaci saura minti 15. Sannan wata rana Sayyidina Umar yana kewaye gari, sai ya iske mutane suna zaune a cikin masallaci ba su da aikin da suke yi. Sai ya tambaye su, ya ce kan ku suwaye ko kuna zaune cikin masallaci? Suka ce mu masu dogara da Allah ne, arzikinmu yana zuwa mana haka. Sai ya banke su da kwagirin da ke hannunsa, ya ce ba ku san ma'anar mai tawakkali da Allah ba, bal antum mutakilun, ku masu kawai dora nauyinku ne akan mutane. Al mutawakkilu man alqa habbahu fil ardi thumma yatawakkal ala Allah. Wannan ya nuna baka ce ka dogara ga Allah ba tare da ka kama wani sanadi ko baka sana'a ba. Hakanan kuma mun karanta wannan hadisi, laysa bi khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma ma'an ajami'an fa inna ad-dunya bala'un ila al-akhirah wa la takunu kallan 'ala an-nas. Kada ku zama nauyi akan mutane, kowa ya kama sana'a. Sannan kuma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace itlubur rizqa fi khabaya al-ard, ku nemi arziki cikin abubuwan da ke boye a ƙarƙashin ƙasa. Wannan hadisi an san malamai na duniya da suka yi mai fassara irin na masu kwakwa na kimiyya, duk wani abun da ake kwakwalowa a bayan ƙasa, mu ce na kusa-kusa mu ce man fetur, to akwai sauran abubuwa wanda a nan Najeriya ma yanzu haka ana ta ɗibansu kamar kyauta. Akwai ɗimbin arziki cikin nema da tonon ma'adinai, watakila wannan yana cikin dalilan da yasa wato ayyukan ta'addanci suka kicinyewa a wuraren da akwai ma'adini, nan kuma sai kaga an fi yin haka din. Amma ga masu tonon ma'adinin ba a musu komai, musamman mutanen ƙasar waje, musamman Chinese. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ya ɗauki igiyarsa, sa'annan ya tafi kan dutse da safe, ya yi damin itace, ya sayar, ya samu abinci, ya yi sadaka, ya fi alheri a kansa a kan ya roƙi mutane sun ba shi ko sun hana shi. Sannan kuma Sayyidina Umar cikin wata magana makamanciyar wancan da ta wuce, da ya samu wasu mutane suna zanne su ba su sana'a, ya wuce wasu kowa na sana'a cikin nishadi, sai ya samu wani mutum gwanin addu'a shi kuma a gindin itace, yana Allahumma arzuqni Allahumma arzuqni Allahumma arzuqni, yace ya hada min aina yarzuquka Allah wa laysa laka amalun tastarziqu min. Yace a Khalifa ya gage irin wannan magana, inna Allah ya qulu fil Qur'anil Karim wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Sayyidina Umar yace sadaqallahu lazim ya akhi, idza aradta an takuna dabbatan ya akhi fa innaha tamshi fi atrafil ardi wa jawanibiha tatlubul ma'a wal mar'a wa law lam tataharrak min makaniha lama wajadat rizqa. Wannan baya nuna mana baka zama kawai ka daga hannu kana ta addu'a, mutum ne yace to ai Allah madaukakin sarki ya ce wa fi sama'i rizqukum. Sayyidina Umar yace kai dan uwana, ka gane bai halalta ga mutum ya zauna ya ki neman arzikinsa ya daga hannu yana ta addu'a yana Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni, wa kad alima anna sama'a la tumdiru dhahaban wala fidda, sama bata ruwan zinare, sama bata ruwan azurfa, sama bata ruwan naira, saboda haka a tashi a kama sana'a. Wato wata rana an ga wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah yana kazar-kazar wajen neman halal, sai suka ce kai da dai wannan aikin da yake yi nan fi sabilillahi ne, da da yayi kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu a'a ai wato idan ya fita yana kokari ne don ya ciyar da ƴaƴansa kanana fi sabilillah idan ya fita yana neman abinci saboda iyayensa da suka manyanta shi ma fi sabilillah to saboda haka ashe kazar-kazar wajen neman halal abu ne wanda yake ana son sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min az-zunubi dhunuban la yukaffiruha as-salat ولا صيام ولا الحج ولا العمره ولكن يكفرها الهموم في طلب المعيشه akwai suna bai wanda sallah bata kankare su azumi bai kankare su umra bata kankare su me ke kankare irin wannan zunubai kujibaguban da mutum yake yi da damuwarsa wajen neman abin da zai ci ya rayu na halal saboda haka ashe dole ya zama muna da sana'o'i sana'o'i iri-iri wanda alqur'ani ko hadisai suka yi bayani a kansu akwai noma da kiwo wannan na faɗi alkaluma abubuwan da suke ainihin jawowa na arziki cikin suratul ra'd Allah ya yi bayani wa fil ardi qita'un mutajawiratun har ya kawo nau'o'in kayan abinci da ake samu a bayan ƙasa abinda ya shafi kiwo ko Allah ya ce wal budna ja'alna lakum min sha'irillah lakum fiha khair sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nahl inda yake maganan irin abubuwan da ake samu na amfani daga jikin dabba daga nono da fatu wanda ana yin gida ana yin tanti da su kamar yadda yazo cikin abin nan sannan game da zuma kuma Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahl sai a karasa dukan ku alarammomi ne ya nuna mana yadda ake kiwon zuma sannan banda wannan kuma samar da kayan gida daga cikin dabbobi kamar yadda na faɗa akwai wasu irin dabbobi da ake kiwon su saboda ainihin gashin su da ake askewa a sarrafa a maida shi kayan sawa wannan duk ya nuna mana muhimmancin abin nan sai abin da ya shafi kasuwanci alaikum bitijara fa inna tis'ata asharir rizqi fiha sannan kuma wancan hadisi da na fara karanto shi utlubul rizqa fi khabayil ard wato abin da ya shafi sarrafe na ma'adinai musamman abin da yanzu a Najeriya ake kiransa white gold wato lithium wato ba karamin arziki ake samu ba cikin tonen abin nan tono ma'adinai kamar zinariya azurfa bakin karfe platinum lithium wanda shi lithium din nan yanzu kamfanonin yin batir kamfanonin yin solar kamfanoni ga sunan dai abubuwan project electric vehicle din nan duk ana amfani da lithium a bisa kididdiga na jiya ba mamaki abin ya canja yau lithium ton na lithium guda yana daidai da dala 37,000 wanda ya kama miliyan 59,500 idan kana da kilogram guda na lithium daidai yake da 59,000 just 1 kilogram idan zinariya ne kuma lithium din hawa ne har kashi 5 suke ya danganta ga irin wanda kake da shi zinariya ita ma hawa ce to amma wanda yafi daraja idan kana da ton guda daidai yake da dala miliyan 84 da rabi wanda ya daidai da wato naira wato trillion 135 no billion 135 da miliyan 237 da 200,000 daidai idan kana da kilogram guda kawai na zinariya daidai yake da miliyan 135 da 237 so akwai dimbin arziki cikin wannan sannan kuma har yanzu game da sana'a na ainihin yan tinka masu sarrafe da sauransu wannan kun tuna da abinda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin suratul saba ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila gashi nan dai sannan wa anzalnal hadida فيه بأس شديد ومنافع للناس عندك بمنافع منافع انك بكين كارفي سنن ديو دا سنن كي وي دمو كو تكو الى الى ساكا دا كافين تنشي الله يا فدا game da annabi nuhu alaihi salam wasna il fulk sannan kuma Allah ya fada game da labari annabi daud wa alanna lahu al hadith sannan kuma kana zakariya alaihi salam najaran sana'a inda abin da ya shafi maganan abin nan kafintanci da kira sai sana'a dinki wata rana wani mutum wato ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin abinci gidansa Anas bin Malik yace sai na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka je wajen cin abinci to shikenan da aka yi masa gurasa da sha'ir aka yi miya Anas yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin miya a cikin miya akwai me kuke kira kabewa ko kabushe ko kabushe ko to mu nan kabewa muke cewa yace sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa na bin inda kabewan take ina abin nan yace tun daga ranan nake son cin kabewa to kun ga wannan ya nuna mana aikin dinki sana'a ce babba wanda har ga tayla ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sana'a dako da fawa wani mahauci shi kuma idan yanzu shi ya sai ya lura ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani yanayi sai ya samu yaron sa yace kaje ka ciriya min abinci na mutum biyar ina so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum biyar domin naga wani abu a fuskar shi ina wani cikin ku da kuka je kuka ga halin da shugaban ku yake ciki kuka yi wani abu amma da liman ya ƙara minti daya akwai gunayen duban abu kuma ko salari ba sa biyan liman tune gunayen duban abinci a lokaci amma ka ji wani dan mai fawa mahauci sai da yace ayi abincin sai suka zo sai wani mutum sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je gidan mutumin sai manzo Allah yace to kaga yace mu amma ga wane ya biyo mu in ka yarda ya shigo ya ci abinci tare da mu to kai mai kwadayi kar ba a gayyace ka ba ka ci idan an yi gayyata ta musamman to ka koma in an ce ka koma kar ranka ya baci sai da manzo Allah ya nema masa izini yace wane ya biyo mu baya cikin wanda ka gayyata in ka ba da izini ya shigo in kuma ba haka ba ya koma yace haka tunda kai magana yazo a ci abinci tare da shi to kaga wannan ya tabbatar mana da sana'a fawa tunda ga mahauci har ya gayyace wani zai ce to ya masu kiwon kifi kuma da sauransu lokaci yayi ko to sauran sana'o'i guda daga cikin guda 400 da wani malami ya tace su ya rubuta a cikin wani littafi nasa kuma malami ya shahara a wani fanni kuma amma an san shi da sunan sana'ar shi daga ciki akwai Sheikh Khalilul Husari Sheikh Mahmud Khalilul Husari gidansu sana'a taburma ko asabari ko leso suke yi har ya tashi ya girma cikin sana'a kamar yadda Imam Al-Ghazali shi ma gidansu abinda ake yi kenan kada zare har shi ma ya tashi kuma har sunan ya bi shi to ga sunan kamar su Barbahari wani shahararren malami ne kuma ya shahara da hada magunguna ne maganin da ake kawowa daga kasar Hindu akwai Arbaqilani akwai Bazaz akwai kasunan dai kwa karanta a cikin takarda din to daga karshe ina so in kawo shafi na karshe shawarwari ina kira ga dukkan mahallarta cewa kada a raina girman sana'a kada a raina girman sana'a na biyu duk wanda suke da sana'o'i su ji tsoron Allah su koya wa na ƙasa da su na uku lallai yana da kyau uwar kungiya a mataki na ƙasa da jiha har zuwa ƙananan hukumomi su samu wata sana'a da sunan kungiya don samun kuɗaɗen shiga a nan ina so in kira ga shugaban majalisar malamai ta ƙasa a wa'azin misau a wasu shekaru da suka wuce malam cikin hangen nesansa ya kafa kwamiti wanda zai yi aiki don yin kamfani na Pure Water, amma akan makalla mun rubuta report mun yawo da shi a nan gaji, wanda aka dora masa nauyin aikin ayyuka sun masa yawa. Ina roƙo malam a sa matasa a ba su wannan aiki, aka aiki a sa matasa a ba su zuwa badiwar haka, sai an yi mamaki. Insha Allah, Allah ya soya. Lalle wajibi ne ga duk mutumin da aka dauki amana aka bashi ya rike amana da kyau. Halin da ake ciki yanzu akwai karancin amana kwarai a tsakanin abokan hulɗa. Na sha irin tsuwa kuma ba zan yi kafara ba, insha Allah. Kasan nan wallahi ba wai arziki ne babu, abokan neman arziki ne suka yi kaɗan. Zaka sayi mashin ko mota ka ba wa mutum, ran da ya yar maka da kiɗinka ya sayi wasu motoci, ran da ya yar maka da kiɗin shagonka ya buɗe wani shago ko wasu shaguna. Ina kira da babban murya musamman ga matasa cewa a daina gaggawar cewa sai an yi kuɗi yanzu-yanzu. Wannan yana jefa mutane cikin halaka wanda yana kawo darmewa. Ina roƙon Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da suka rasu, musamman Sheikh Ismaila Idris wanda ya kafa wannan ƙungiya mai tarin albarka. Ina roƙon Allah ya taimaki jagoranmu na yanzu Sheikh Muhammad Sani a Jingir da dukkan mataimaka da shugabannin ɓangaren gudanarwa malamai da agaji. Ina roƙon Allah ya kawo mana sauƙi cikin dukkan matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa tamu da kuma duniyar musulmi baki ɗaya. Allah ya karɓa mana wannan aiki kuma ya amfani musulunci da musulmi baki ɗaya. Allah ya saka wa shugabannin da suka shirya wannan taro na bita da alheri, amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka alheri. To alhamdulillah jama'a, mun ji darasi mai kama hankali wanda ya taɓa dukkan fannoni da muke da bukata mu sani dangane da dogaro da kai da kuma sana'ar hannu, kamar yadda tafi ɗin mai nuna. Allah ya saka wa dokta da alheri. A bisa umarni akwai mutane da zan kira su gabatar da ta'aliki, amma kafin nan tun da ni da shugaban zama zan ɗan ce wani abu kaɗan ko da minti ɗaya ne. Magana ta farko, akarmakumullah da duk waɗanda muke zaune a wannan ɗakin taro, hasashe da kididdigan da ake na maganan talauci a Najeriya galibi ba gaskiya ba ne. Saboda ni kun tura ni aiki shekara 30 ina Legas, kuma ko ba komai ba jihar Legas ɗin kawai ba, ina yawo a jihohin Yarbawa da ke wannan yanki, kuma kana tura mu yankin jihohin Inyamurai da ma Niger Delta. Maganan tattalin arziki a Najeriya babu kamar arewa, wannan kididdiga kawai suna yi ne, kuma abinda suke so su harbe mu a wannan kididdiga, ƙarshen abinda suke so su zo su gaya muku shi ne haihuwa da ake da yawa shi ya kawo talauci. Iya abinda suke nufi kenan, na aka waye suka zauna suka rubuta. Kuma mu da muke Legas, kwana ake motocin abinci suke tasowa daga arewa suke shiga Legas, motocin dabbobi, nama na raguna da na shanu, babu inda ake samu sai daga arewa. Buhunan shinkafa, wake, dawa, gero, masara, doya daga arewa, amma ko mu muka fi kowa talauci. Saboda haka wannan gurin ya kamata manyan 'yan bokon mu irin su Dr. Masud su ma su duba. Na biyu, akarmakum Allah, idan har akwai talauci a arewacin Najeriya, to talaucin nan da ƙarfi ake kaka ba mana shi, domin idan aka hana ku zuwa gona ku yi noma saboda rashin tsaro, an tura muku 'yan boko haram, an tura muku Lakurawa, an jahiltar da mutane, an ce su zo su yi kidnapping ba ku je gona ba, to ya za ku samu arziki? Saboda haka kenan, idan muna son mu yi maganin talauci a arewacin Najeriya a takaice, to akwai bukatar 'yan siyasa mu inda gaske suke yi su daina tunanin bambancin siyasa, su haɗa kai akan tabbatar da tsaro don mu tafi gonakinmu mu yi noma. mu je mu yi kiwo yadda ya kamata. Amma wallahi wallahi malam mu da muke zaune a can babu talauci a arewacin Najeriya. Sannan abu na uku kuma akan hukumar Allah, binciken da nayi ba a wannan gwamnatin bane, kuma ba zan faɗi gwamnatin da abin ya faru. An yi lokacin da kamar yankin Lagos da Oyo malam gidaje ne da ba su wuce guda 15 ko 20 ba, sai a zo a buɗe musu banki, kuma kudin gwamnatin Najeriya ne, sai a kira bankin Community Bank ko kuma a kira bankin People's Bank. Tunda na faɗi bankunan wanda suka san lokacin da aka kirkiri wannan sansani, sai a ɗauko wanda bai yi karatu ba a wannan layin, sai a ce shi ne manajan banki, shi ne kaza, wannan kudin aka yi ta ɗiba aka ba su. Suka je suka kawo kamfanoni da suka kawo daga waje, suka tura 'ya'yansu London, America, suka yi karatu. Amma idan magana sana'a ce, yanzu kamar Lagos ana wani abu da ake kira San Filin. San Filin shi ne wuraren da ruwa ake ganin za a iya ture ruwan a yi fili na gina gidaje, sai a zo a yi ta samun yashi ana ɗibawa daga can cikin teku, ana zubawa ana kore ruwa. To wallahi wannan abin da suke yi inda za su gina gida ne, ba inda za su yi noma ba ne. To bai yiwu a ce mu da muke da wannan ne za a zo a rika cewa mu ne kashi 65 cikin talauci. Ya kamata wannan wuri a duba shi. Sannan magana ta ƙarshe akan hukumar Allah, in dai da gaske ne kamar yadda muke magana ana son a yaki talauci, malam haƙuri za ka yi, aiki mun san ya maka yawa, amma fa dole kuma kai ɗin ne Allah ya kawo lokacin da za ka yi magana. Ni na ba da shawara ba sai an ririta mutanen ba, kuma ba sai ka ɗaya mutane da yawa ba, ka zaɓi musamman jihohi da ake da ƙarfi, a nemo waɗanda suke da wayewa na addini da kuma na zamani, ko da mutum biyar ne ka naɗa kwamiti waɗanda za su rika bincike a kan harkokin sana'o'i wanda za a iya shiga cikin gwamnati a yi, domin duk sana'ar da ake yi akan hukumar Allah, da noma da kiwo da komai, idan gwamnati ba ta sa hannu a ciki ba, to yana tabbata maka za a daɗe ana yi ba a yi gaba ba. Akwai waɗanda suke ci da noma ba su noma, akwai wanda suke ci a gwamnati da sunan kiwo ba makiyaya ba ne. Don haka waɗannan akwai bukatar a san su waye su, domin a kwato wa talakawa 'yanci. To wannan lita a miki na kenan, daktar Allah ya saka da alheri, kuma Allah ya kara ɗaukaka, Allah ya kara lafiya. Malam ya umarce mu, ko kuma sorry shugaban wannan taro wato Malam Aminu Yusuf, bisa shawarwari ya ce a kira waɗannan bayan Allah su zo su yi ta'aliki. Kuma a takaice, na farko ana buƙatar minti biyu ko? To shugaba ma ya ce minti ɗaya. Sheikh Abdulrahman Isa Jega daga jihar Kebbi, kana da minti ɗaya insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. أكرمكم الله إن مكة مرنا لكم فاتح الخير لكيد مجلسكم بعدي. Bisa ga wannan takarda da shi Dr. Mas'ud Tulu ya gabatar, babu shakka an yi muwafaka. Allah shi murgudunmuwa. Akarmakallahu, lokacin da Malam Talha ya tsaya nan shugaban zama ya yi waɗannan bayanai, ɗauko waɗannan niƙat ya yi bayanai a kansu, har da ni da shi Malam Abubakar mun biya ramunci ba za mu ce komi ba, domin abin da mun ka hasasa mu ce. To amma ciki akwai sauran maganganu da agaran guda biyar, amma in na samu uku zai. Tabarakallahu, farko dai wannan maƙala ta gwada cewa ba wanda adda talauci yau Najeriya in ba rago ba. Ina ba ta ana fahimta ce, mutane suna wurare daban-daban, akwai waɗanda aka wurin noman rani, akwai waɗanda aka wurin noman damana, akwai waɗanda sun iya sana'a ta a ɗauki naira a bashe ta naira biyu, kuma akwai hanyoyin da aka bi a samu riba ga sana'a. Mutane suna jakkunda suna iya kai ga inda suke samun riba ga kasuwanci sun kai. To zaunawa gida mutum ya ce hutawa ya kasu kun bai kai gare ta ba, to babu fitilar ta yi shi. Sannan gaskiya ne talauci yana iya kawo barkacewa ɗan adam, don mi ɗan adam bai zama bai ci ba, bai zama bai sha ba, bai zama bai yi buƙatu irin na ɗan adam ba, to bai da duk inda ya samu yana iya faɗawa sai wanda Allah ya kiyaye. Akwai daga cikin wasu daga cikin magabata yayi magana gaban ɗaya daga cikin ‘yan uwansa sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu akwai wanda wadata ita ka sa ya dawo, idan bai da wadata to in an haga barka kace shi na, akwai wanda shi kuma tauye mai wadata shi ka sa ya dawo. Ɗaya daga cikin sai ya ce Allah ya sa ya zan cikin waɗanda wadata ta gyara su. Kaga wannan ya daidai da hadisin da aka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Ya jama'a mu tahi tsaye mu bi wasiyar da malam kai duk lokacin da damana ta yi kusa, yana cewa ban da rena ruwa, in ba a rena ruwa ba in an kai ruwa sai a yi ni. To gaskiya akwai masu mazhabi na rashin noma, to mazhabinsu ba ta ce na su a'a wai su Allah ya ba manoma sa'a, su ku Allah ya ba su abin sayi. To in manoma sun kai wa da kai to ina abin sayi? Sannan aka ramaka Allahu duk abin da aka ɗauka a kai da shi kulanci namuna. In yanzu aka sa gyar to kudanci za a zama wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Allah ya saka da alheri. Sai kuma shugaban majalisar malamai na jihar Plateau Dr. Sheikh Hassan Abubakar Diko, bismillah, kana da minti ɗaya zuwa ɗaya da rabi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسكيا دكتور مسعود إبراهيم تلو الله يبارك نصرا قولنا انتكدا دك قباتر abinda zan faɗi ga wannan taron kuma akan wannan takaddar da'awa ba za ta yi ƙarfi ba sai da abubuwa guda biyu. Abu na farko mai da'awa dole ya rika kula da yanayin yadda tattalin arzikin waɗanda yake kira take tafiya. Dan wa'azi kawai kake mutane na cikin wahala na talauci, alhali ga hanyoyi nan wanda musulunci ya buɗa baka ɗora su a kai ba, to gaskiya da'awarka ba za ta ƙulle ba. Abu na biyu, da'awa ba ta tafiya dole sai da siyasa. idan mai wa'azi ya nuna cewa shi ba ruwarsa da harkar siyasa, karantar da mutane kawai zai yi alwala da sallah, zakka da haji, to za a kai ga matsayin da ba za su iya fahimtarsa ba. Domin me harkar siyasa za ta zo ta tabaibaye mabiyansa a kasa fahimtar inda wa'azinsa ya sa gaba. Gaskiya, idan kana neman mimbari mai wuyan hawa, ba irin mimbarin jama'atu izalar bid'a wa ikamatus sunna. Waɗannan abubuwa guda biyu da na faɗa akai ake tafiya. Malam Allah ya saka maka da alkhairi, domin a duk inda ka tsaya sai ka nuna wa mutane cewa kasu zaman toci ma zaune. Galibi ina hango ka a Irshad a lambu ko a gona, tunanina baya bani cewa kana yi ne don kanka, kana yi ne don karantar da al'umma, don ai koyi. Haka nan idan ka buɗe baki kana nuna muhimmancin siyasa, sai sai Allah sarki malam koyi yake. Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, wallahi duk zage-zagen da sufaye suke masa akan harkar siyasa ce suke su kansa, shi kuma yana nuna mana cewa siyasar nan tana da muhimmanci. Bisa ga shawaran da mai jagorancin ko shawarar da mai gabatar da fefan nan ya baka malam, saboda muhimmancin ta ina daɗa nana tata, yadda ka baiwa matasa muhimmanci, lallai ne tsarin kafa kamfanoni masu amfani ga al'umma. Malam a maida akalan wannan aiki a hannun matasa, domin matasanmu a yau sun ninka mawadatan izala a can farko baya. A jiha da masu wadata ahlus sunna, sai ka iske jiha da faɗinta bai wuce iske mutum biyu ko uku ba, amma kuma su suka rike kungiyar. Misali, idan muka ɗauki Bauchi State kafin a raba su da Gombe, irin su Alhaji Ali Mai Buhu ‘yan kasuwa ne, irin su Alhaji Bukari NTC ‘yan kasuwa ne, amma su suka rike kungiyar a jihar. Idan ka koma kaman Katsina, Allah ya ji kan su Amadi Kurfi, ‘yan kasuwa ne, su suka rike kungiyar. Kai, wasu ma ba wai fahimtar kungiyar suka yi ba, amma suna da sympathy ga kungiyar, sun ba da gudumawa na masallatai da abubuwa iri-iri, irin su Alhaji Haruna Danja, duk sun koma ga Allah. To Allah ya gafarta malam, yanzu a cikin yara matasa ɗan shekara 30 akwai wanda yake da arzikin waɗannan da na ambata duk gaba ki ɗaya, amma saboda rashin fahimtar addini yana nan yana ta bankaura, bai ma san inda zai kai dukiyar ba. Don haka jawo hankalinsu a ɗora su a kan turbar, nuna wa mutane sana'a, a kafa kamfanoni don neman halaliya, a fahimtar da mutane cewa lallai mu arewa ba bamu da talauci, illa iyaka kawai yadda za mu yi amfani da dukiyar da Allah ya bamu ne, har yanzu ba a iya gano bakin zaren ba. Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. To sai kuma sakataren madrasar malamai ta ƙasa, barista Aliyu Alhassan Sange, bismillah, insha Allah kana da minti ɗaya.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم Alhamdulillah, Allah muna roƙonka ka taimake mu, ka ji kan iyayenmu da jagororin mu, Allah muna roƙonka. Ka ji kan iyayenmu da jagororin mu, Malam Sheikh Isma'il Idris, Malam Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, da duk waɗanda suka taimaka wajen ciyar da addinin musulunci lokacin rayuwarsu. Allah ka karɓa musu kyawun ayyukansu, ka yafe musu kurakuransu. Malam kuma da yake jagorantar mu a wannan lokaci, Malam Sheikh Muhammad Afani Yahaya Jingir, da mataimakansa dake-dake, Allah ka taimake su, ka ba su kariya, ka ɗora su kan daidai, kai musu muwafaka da abin da kake so ka yarda da shi, ka zonar da mu lafiya a wannan ainihin ƙasa, ka ba mu kariya daga hatsuran ababen hawa na sama da na ƙasa da na ruwa da hatsuran miyagun mutane a duk inda suke. Allah miyagun ma Allah ka sa su tuba. Akramakumullahu, tsokacin da zan yi a cikin wannan matsala, wato duka matsaloli da muke da su a ƙasar nan ne a gure na, duka sun taƙaito a kan matsala ta rashin amana da rashin gaskiya dukansu. Yanzu akramakumullahu, akwai wani ɓarawo da aka kama a wani lokaci can, ni ina aikin lauya, ya sato dabbobi guda biyu, sokotawa ke cewa bisa sheku, to sai aka kama shi, to aka kai shi ga kotu, aka yi masa shari'a, aka yanke mara hukunci, aka yi mai tara. To amma a lokacin an same shi yana da dabbobin kansa kusan guda ɗari, amma an kama shi kan satan biyu. Sannan kuma aka rama kullahu, akwai wani mutum da aka ba shi lura da harkar kudaden yan sanda police trust fund. Allah ya gata malami da aka kamo shi akan ha'inci akan wannan dukiyar. To aka yi haka, aka bude tafi, aka rufe tafi, sai aka ce an masa tara ko ta naira miliyan biyu ne. Sai mutanen EFCC suka yi appeal zuwa court of appeal, da aka duba dukiyar da ya yi rashin gaskiya a kai, sai aka mayar da tararsa naira miliyan 20 da wani abu, saboda kudaden da ya yi rubda ciki a kansu. To Allah ya gata malam, banda wancan mutum mai tafiya da za a je kotu ya sa sanduna biyu haka an tallago shi yana tafiya, da ya fito bai san an sa kyamara tana kallonsa ba, sai ya jifa da sanduna wai shi ne liman. Kuɗaɗe kuma da ya yi rubda ciki a kansu biliyoyi ne, ba miliyan ba. Ni akramakumullahu, gaskiya da masu sana'o'in hannu ƙanana da wanda suka girma a kansu, da masu sana'o'in noma ƙanana da manya a ciki, da masu sana'o'in kwangila ƙanana da manya a ciki, da masu sana'o'in karantarwa ƙanana da manya a ciki, da masu sana'o'in aiki irin na kotuna har wanda suka shafi lauya, lauyoyin ma manya da ƙanana, hanya ɗaya ce nake roƙa mana Allah ya taimake mu, mu bi don mu tsira, shine mu riƙe gaskiya, mu riƙe amana da abin da za a yi. Allah maɗaukakin sarki zai ba mu a hasanul makharij, dukkanmu mu zamo yadda annabi ya ce,
Allah ya saka zalihin
masu amana ne, masu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To shugaba na ƙasa Sheikh Abdulnasir Abdulmuhayi shi zai zo insha Allah tabaraka wa ta'ala, muna fata Allah ya bada nasara.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم من أيوة الله تبارك وتعالى قديا الله يكام ولو لوكتي داك وانا سمنا ومشكين نسرا من أروق الله تبارك وتعالى يكارا من البركة يكارا من التبكو من أرين الدعاء da mallan da ya samu ba da wannan topic ga wannan bawan Allah Dr. Masud Ibrahim Tulu dan masanin tama wanda kuma ya gabatar da takardar Allah ya taimake shi yayi nasara kuma dazu kuke jin mallan yana bayanin mataimakin sa na daya kuma gashi ya zo kuma rana mudun aiki ko ta gobe sai ta faki Allah ƙara albarka. Wato abinda nake son faɗa tunani na da zamanu Talha ya faɗa shi ma ina da wannan tunani shi ne sai a ce wa akwai mutum miliyan goma a Najeriya yara da ba sa karatu. To wannan statistic nace ni ban yarda da shi ba. Domin in kace miliyan goma ina mutanenmu da muke karatun allo waɗannan duk mutanen ba sa su a cikin masu karatu alhali kuma su ne suke da formal education domin su divine revelation ne daga sama Allah ya aiko da littafin alqur'ani amma zaka ce we out of school wai duk ba sa makaranta saboda ba sa makaranta irin ta wato ta boko kaga wannan magana ce da mallan Talha ya faɗa sai an kawo statistics wanda yake ba daidai ba don haka abu na biyu kan sana'a da mallam Masud ya faɗa ni ina so in kira hukuma ta ƙasa gwamnati cikin abin da yake rage talauci akwai samun wutar lantarki rashin wutar lantarki ƙananan sana'o'i da ake da su markaɗen tumatir markaɗen abinan kuka da sauran ƙananan sana'o'i da ake yi da shi to wannan ya sa ya durƙusar da mutane yanzu za a ba da wuta minti biyu an ɗauke minti uku an ɗauke in ka siyo man generator nawa ne kuɗin amma in ana da sufficient yanzu a Saudi Arabia kowa ya sani cikin haramin Makka abinda take kunshe da shi babu shi a Najeriya gaba daya to dan haka ni abinda nake so ko in ji hankali shi don girman Allah don Allah don Allah don Allah a damar da wutan assalamu alaikum
alhamdulillah an zo karshe insha Allah shugabanmu na majalisar malamai ta kasa da kasa Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahya Jangir falle tafaddal insha Allah shine zai yi mana kitabu humis da yardan Allah
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum ya jama'atul muslimin na nana ta cewa Allah madaukakin sarki ya sa albarka a wannan taron karawa juna sani kuma Allah ya yi albarka ga wannan rubutaccen bayani da Dr. Masud Tulu ya gabatar kuma Allah ya ba shi shugaban gabatar da takaddar Sheikh Mallam Talha wanda yake gashi dan juma da dan jummai ya zo ya iyakacin kokarinsa da hujjojinsa da kididdigarsa da ta nuna gogaggen ma'aikacin banki ne na ɗagawa a nuna kuma kama alif da lam suke da shi da mallam Masud Tulu da ya gama gabatar da takardar a rubuce shugaban zama sai ya ɗauko wani ƙashin baya ya ce wannan binciken yana da tuhuma ga waɗanda suka yi shi amma fa ba ga wanda ya gabatar da takardar mun fahimci haka nema ana da tuhuma gare su su masu wannan ƙididdiga kuma an sanni da irinta malam ya taɓa tura mu taya wato ainihin shugaban jihar Zamfara wato gwamna Ahmad Sani Riman Bakura da littattafa Al-Qur'ani hadisi Sihahu Sitti da wallafar ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a mataki bayan mataki ran da aka gabatar da shari'a in an ɗauko abinda suka ɗau hoto za a gani to bayan ya gama nasa an jero gwamnoni na jihar Zamfara akwai gwamna Abdul Aziz Yari sai muka ta Abdul Aziz Yari yawwato ka ji kiransa kuma sai malam bayansa muka ci gaba da dora zuwa taya su murnar wato wannan alheri na kafa shari'a wato jaddada ta sun nuna su jikokin su Sheikh Uthman bin Fodi ne dan sun samu malaman da suka karantar da su na kan gaba a Sheikh Alhaji Abubakar Mahmud Gumi da babban almajiransa Sheikh Ismaila Idris wanda ya fito a bakin gwamna Ahmad Yariman Bakura a talatan mafara ya ce in hanna ci zaɓe zan kafa shari'a in Allah ya yadda a ranar da aka je wa'azin da Sheikh Adam Ibrahim a gurin da Sheikh Allah ya ji kansa Sheikh Sa'id Hassan Jingir ya ce wa'azin da suka yi shi ne sanadin ya kafa ji shi kuma to da na zo lokacin gwamna Abdul Aziz Yari yana gwamna ina sunan kilan Shatiman Mafara to kaga ni na ji Shatima sai tuna Barno in na tuna Mafara kuma sai in tuna Zamfara da ta fito daga Sakkwato to haɗin kai ne na ƴan siyasa ɗin to sai ya zo yi jawabi irin na Malam Masa'udu Tulu ya ce mu mutanen arewa ba mu da komai na ce duka mu sai an ɗebi mai a kudu sannan ai kaza kuma shi ne gwamna ya yi jawabi daga ƙarshe to da na lura baya da girman kai sai na yi ƙoƙari na je na yi roƙo an ka yi daɗe ka taimake ni gwamnati ka ba ni bayan kayi ka yi sassauci kai ne za ka yi jawabin ƙarshe ya ce na baka da na tashi ga shi dan shi ya bani ya mun wannan alfarma sai na ce to a gaskiya Allah ya saka wa gwamna da alheri baya da girman kai ya ɗebo mu talakawa almajirai bayan ya gama jawabi ya ce ni ma ni sai na ce to gaskiya a jawabi na jawabin da kai ne ni bai kwanta mun a rai ba shine cewar mu ba mu da komai sai daga inda ake samun man fetur ko a kudu ko a arewa ko a ina ma dai to sai na ce ni ban yarda da wannan ba domin ni da alqur'ani nake lura Allah ya ce wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila nace wanda Allah ya ce ya karrama dan adam ne kuma an aka auna mu da gurin da man yake a wancan lokacin kafin mu samu namu, to nan mun fi su yan adam wanda Allah ya karrama da haka mun fi su samun abu mai daraja. Sai ce gaskiya kai na waye, sai ya dawo ya hau mun bare, yace na bar magana karaman man Peter, na dawo karrama dan adam da Allah ya faɗa. Ina jin in an sa na'ura masu ɗauka za a gagu. To kuma bari mu faɗi wani abu da muka yi da shi a ɗaka. Na je na kai masa ziyara, Allah ya ƙara wa Mala Abdullahi dalla dalla lafiya da himma ta ɗaga addini. Aka ce ina son ganin sa ya yadda. Da muka zo muka zauna mu biyu da shi, ban sani ba ko na je da wani daga cikin masu laka ne. Ya ce kai na ga wani abun mamaki, mun yi mitin da Turawa manya manya sun zaunar da ni sun ce mana mu 'yan arewa a Najeriya mu ne muke da aikin yi. Suka gaya mana adadin wanda yake aiki a ma'aikatan man fetur yake samun masarufi a aikace a tsari. Yace sai muka ga mutanen duk ba su fi miliyan ɗaya ko miliyan biyu ba. Sai suka ce ku ko 'yan arewa dukan kuma aikata ne, don kuna noma, kuna kiwo, kuna ba da amfani a duniya, in ji Turawa mai ruwayar maganar nan, wato Abdulaziz Yali mai girma gwamnan jihar Zamfara a lokacin. Kun san dai ba a kutu nake magana ba, zai wuyaji. Shi ya gaya man, to ma Nasir ma ya ce yana nan. To wata hanyar yaƙi ce a cewa ku ba ku da komai ku, in ka yarda da wannan sai ka kwanta, sai a maka illa. To wallahi Allah ya ɗaukaka darajojinmu. Na yi ta muku bayanai na ce kun ga in an je New York ana neman mai shekaru irin nawa, irin na Malam Nasiru, irin na Malam Abdulrahman Isa je ka. Ba na samu wutiri ba. Yace ku je yawo New York ku samu sawa'inmu masu shekaru irin namu, mu musulmi su ga su ga yadda suke. Utara a cikin mu da su mu za mu rantsuwa, kuma ina yi wallahi tallahi ban taɓa shan giya ba, wallahi tallahi ba na tuna karuwata, kuma haka nake musu zato. To a je 'yan bincike a je a tara mutane a New York taro kaman wannan, a ware wanda bai taɓa shan giya ba irinmu. Yanzu mutum dubu nawa ne wanda bai san ɗanɗanon giya ba a nan? Kuma wallahi tallahi akwai hatta samari da ba ruwansu da matan banza a nan. To da ɗan giya ɗin da mai kamun kai in an yi awo, ai ba za mu aunu da su ba. Dan nan da ilimi daga Allah, Alƙur'anul Karim. To a ƙarshe na karɓi shawarar da wato Malam Ɗalha ya bayar na ɗawa'yan nan majiya ƙarfi rayayyun matasa don su yi wannan aikin da ya faɗa Dr. Hassan Dukko ya ƙarfafa. Na karɓi wannan, kuma ban san ya aka yi ba. Mun ɗan tattaɓa karatun Hausa a Jami'ar Bayero a Kano. Idan aka ce wato an kamo shi, to toward the speaker kenan. Wannan da aka kama zuwa gare ka za a kawo shi. Wata yi lakakon gani aka kama walawa za a kawo zuwa gare ka, kilo kai ne fa alkali ko kai ka tura a kan. Amma an kace an kama shi, to ba tuwar da su wika ba ne can haka ne. To sai Malam Abdulrahman Isa je ga ko Malam Mobera da malamin nan, in kun je ku warware wannan ku zo mana da bayani. To daga ƙarshe Allah ya ƙara mana albarka. Allah ya saka wa shugaban jami'a Jos da alheri. Allah ya ƙara wa Jos ɗaukaka tare da jingir. da sauran dukkan kasashe na musulmi a duniya kusa da nesa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu ala alihi.